إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egwandu dake a nan sabo unguwa a cikin Jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin watan Ramadan yau Asabar 22 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan jawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina jiya mun kai ƙarshen suratul Luqman yau zamu tashi farkon suratul Sajda بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
ana ce mata suratul sajda domin an ambaci sajda a cikinta kamar da zamu zo mu iske ai da ta ambaci sajda a cikinta ita ce ɗayan surori biyu da ake ce masa suratul sajda cikin Qur'ani ana ce ma wannan suratul sajda ana ce ma suratul fussilat ha mim sajda amma ta dai suratul sajda ya fi rinjaya ga wannan imamu Tirmidhi ya yi baji ya kira suratul sajda sai ya kawo wannan sura a ciki bacin suratul sajda ana ce mata a suratul alif lam mim tanzil as-sajda da haka imam al-bukhari ya fidda ita a cikin babi ne kamar da yanzu in karanta muku da cikin sahih al-bukhari sannan ana ce mata alif lam mim tanzil imam Tirmidhi ya ambace ta da haka a hadisin Jabir dake cikin Jami' nashi da zo cikin fallon wannan sura na farko dai wannan sura ce ta Makka an saukar da ita a Makka kamar surorin da muka karanta suratul ankabut da suratul rum da suratul luqman ita ma wannan sura ce da aka saka suwa a Makka ayoyinta aya 30 ne kamar yadda suka wuce mu 34 a ayoyin suratul Luqman wannan kamar sauran surorin Makka tana kira zuwa ga tauhidi ne kamar yadda muka faɗi duk surorin Makka suna kira zuwa ga tauhidi ne wannan musamman abin da take bantu da shi tana faɗin asalin halittar dan adam yadda aka halicci dan adam ne da za a tada shi kasancewa an halicci dan adam ran Juma'a kuma za a tada shi ran Juma'a don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura a cikin raka'a ta farko ta sallar alfijiri a ranar Juma'a kuma da imam al-bukhari ya rawaito cikin sahihi ne a cikin kitabul Juma'a yace haddathana abu nuwayn qala haddathana sufyan an sa'id bin ibrahim an abrahman bin urmus al-a'raj an abi hurairah radhiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yawm al-jum'a annabi sai ya kasance yana karantawa a sallar al-fajr ta ranar jumu'a alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata 'ala al-insan haka yazo a musnad na imamu ahmad cikin fallon wannan surat imam ahmad yace haddathana aswad bin amir qala haddathana al-hasan bin salih an al-layth an abi zubayr an jabir radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الف لام ميم التنزيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي بايا بكي سيقرا الف لام ميم التنزيل السجده وتبارك الذي بيده الملك عند الترمذي حديثنا نجاب يرو كان يقرا الف لام ميم التنزيل اي انا امام احمد يكاو شي ده الف لام ميم التنزيل سجده كما يد امام البخاري يكاو شان Zaka ana ce mata suratul sajda ana ce mata alif lam mim tanzil as-sajda ana ce mata alif lam mim tanzil wannan sura kamar da muka yi bayani tana kira mutanen Makka da sauran mutane gaba daya su yi la'akari da halittar dan Adam da Allah ya yi, cewa kuma Allah zai kuma canza dan Adam. Kamar ne fadi an yi waɗannan ayyukan Juma'a, dan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta ta a ranar Juma'a a sallar ta Al-Fajr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim, wannan ya gabata a farkon suratul Ankabut, farkon suratul Rum, farkon suratul Luqman, cewa Allah ya sa abin da yake nufi da wannan. Kuma mun faɗi a mafi yawan lokaci bayan su yana zuwa da kitab, kaga nan ma ya zo tanzilul kitabi, kaga sunan littafi ya zo, wato ana ce mutanen Makka Kulawabawa kuke, wannan Qur'ani aka saukar da shi da Alif da Lam da Mim, harufa ne aka saukar da shi. Idan za ku iya kuma ku zo da iri ne. Allah ya ce tanzilul kitabi, saukar da littafi, wato an saukar da wannan littafi, la raiba fihi, babu kokonto a ciki, kamar lanan nafiya ce. Ana tara da ma'anar nahiya, wata latar tabu fihi, kada ku yi shakku, kada ku yi musu a cikin wannan littafin, kada ɗayanku ya shakkar cewa daga inda Allah yake, min rabbil alamin, daga Ubangijin talakai yake. Sai zan tanzilul kitabi shi ne muktada, la raiba fihi shi ne khabaru li muktada, ko ya zan tanzilul kitabi shi ne khabar, an yi ijmari muktada ɗin shi ne haza tanzilul kitabi. Zaka wannan haukar da littafin, wata an zo a yi muku wannan surar ta zo ta yi muku magana, ko wannan ayat ta yi muku magana saukar da littafin da aka yi, min rabbil alamina, la raiba fihi, babu kokonto, babu shakka. Ko kuma in aka mace ta nahiya, ai la tartabu, kada ku yi shakka ciki. Duk dai yana ƙara ƙarfafa mana abin da nake ta yawan maimaitawa a cikin tafsirin wannan shekarar da shekarun da suka wuce, na cewa kada a samu ɗan Adam da shakku na wani abu da ya zo daga wajen Allah. Allah ke ta maimaitawa yana cewa la raiba fihi, babu shakka ciki, babu kokonto ciki, kada a samu shakka ko kokonto daga gare ku, min rabbil alamina, daga Ubangijin talikai yake. Da an ce rabbul alamina, Ubangijin talikai, kowa da kowa ya shiga ciki. Talikai wata rana yana nufin kowa da kowa, yana nufin mutum sama da ƙasa da wanda a cikinta. Wa qala fir'aunu ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Fir'auna ya tambaye Annabi Musa, ce wama rabbul alamin, me yake ce ma rabbul alamin? Sai Annabi Musa ce mai rabbus samawati, shine Ubangijin sammai, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, da Ubangijin kasai da abin da tsakanin su, idan kuna da yake ne. Kaga kowa da kowa ya shiga ciki al alamina. Mutum kuma yana kebancewa da ɗan Adam da aljannu ɗaya ke nufi. Tabarakan da zina zala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira. Kaina alamina da wadawari, mutane da aljannu. Allah bai aiko Annabi zuwa ga dabbobi da ƙwari ba cewa ku yi tsoron Allah. Allah bai aiko Annabi zuwa ga sama da ƙasa ba. Kai wata al alamina tana iya nufin mutane ɗaiban da aljannu ma. Atatuna dhukrana min al alamina, kuma mutane Annabi Lutu lawadi ya tabbata ne cikin waye, cikin Adam bai tabbata cikin aljannu ba, amma sai Allah ya kira su al alamina. Saboda haka an ka ce na farko wanda Annabi Musa ya ce ma Fir'auna rabbu samawati wal ardi wama bainahuma, kaga ya fi kowa da kowa ya shigo ciki. Wato dai shine rabbul alamina, shine Ubangijin su, shi ya halice su, shi yake juya su, shi yake sarrafa, shi yake sarrafa lamarin su. Sai Allah ya ce an yaqulu nasarahu, am bari wannan magana lil idra, an gama da wannan magana, an gama cewa Allah ya saukar da shi, yau za a shiga sabuwar magana. Yaqulu nasarahu, cewa suka yi sai a kaddara hamza kina, ay yaqulu nasarahu, cewa suke yi shi yake kare shi, cewa suke wannan Qur'anin ta kare ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kare shi. Bal bari wannan magana, ba gaskiya bace, ba gaskiya bace cewa Annabi yake kare shi. Huwal haqqu min rabbika, wannan Qur'ani shine gaskiya daga Ubangijinka. Don haka magana cewa shi ya kekere shi, Qur'ani bai kama da Annabi ya kekere shi ba. Saboda me? Saboda hadisai ne da yake magana ta yake, ba ta kama da Qur'ani ba. Ya akwai bamban da Qur'ani, ana samun ingantacce, ana samun wanda ba ingantacce ba. Sannan kuma wajen hikima, ba su kai hikimar Qur'ani ba. Wajen ijaz, buwa yawa, ba su kai buwa yawa Qur'ani ba. Kaga in shi ya kekere Qur'ani, ya kamata sauran albanganin da yake kara a ga sun yi kusa da Qur'ani, ko sun yi kama da Qur'ani, wanda yake ba haka bane. Sai a rawaito su da ma'ana, Qur'ani ba a rawaito su da ma'ana. Sai a samu ingantacce cikin su, a samu mai kyau cikin su, a samu kekeren ƙarya cikin su. Qur'ani kuma gaba ɗaya Allah ya tsare shi, ba a samun irin wannan. Don haka bal huwal haqqu, kace Qur'ani shine gaskiya, shi abin da ni da kai ya kamata mu yi imani, mu yarda cewa Qur'ani gaskiya ne. Min rabbika, kuma ya zo ne daga Ubangijinka kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. can an ce la raiba fihi min rabbil alamin na gaba kuma sai aka ce min rabbika saboda me saboda ayar gaba tayi magana am yaqulu naftarahu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kekeye shi lokacin da aka suka ce annabi ya kekeye shi aka jingina ma cewa ubangijin shi ya saukar da shi bal huwal aku sai aka ce min rabbika ba ce min rabbil alamin ba sai aka ce min rabbika daga ubangijinka ne kai da suke cewa ka kekeye shi a'a ya kake take kira dan adam wannan daga ubangijinka ne kai ya aiko shi saboda me litunzira qauman domin kai gargadi ga wasu mutane ma atahum min nadhirin min qablika wanda babu wani mai gargadi da aka taba aiko musu kafin kai la'allahum yahtaduna koda za ku shari'a kaga babu wani ko kuma koda za su shari'a babu wani mai gargadi da aka taba aikowa sun kasance mai kenan ahlul fatra wannan aya tana cikin ayat da malaman da ke kafa hujja da cewa kafin a aiko annabi ba a azabtar da kowa suna kafa hujja da wannan ayat saboda me Allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika han aiko ka ne domin kai gargadi ga wasu mutane da kafin kai babu wani mai gargadi da ya taba zo musu ni Allah ya ce kuma wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula bamu kasance muna azabtar da wani ba har sai mun aiko mai manzanni Allah ya ce wa rusulan mubashirina wa munzirina rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna لله يكون للناس على الله حجة لله يكون للناس على الله حجة بعد الرسول Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina manzanni muna aiko su mubashirina suna bushara cewa wanda yayi kaza ya bauta ma Allah a sa shi aljanna wa munzirina suna gargadi cewa wanda ya bauta ma gunki a sa shi wuta Allah ce ne Allah ya kuna linnati hujjatun ba'da rusuli لِأَنَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ domin kada ya kasance mutane suna da wata hujja ga Allah bayan aiko manzanni kaga duk yana cewa ne ba a azabta su a sai an aiko manzanni suka mutane Makka tun annabi Isma'ila ba aiko musu wani manzo ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka sai wasu malamai suke ganin cewa wannan ahlul fatara ne zaka duk wanda yazo wannan al'amari ne yana ga Allah Allah ya sanya da zai da lamari ne ba a cewa ga ya wasu malamai suka ce a'a duk wanda ya bauta ma gunki cikin su innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljannata umuman ne Allah bai kebance da wanda aka aika mu manzanni ko innahu man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah saboda ita fitira ta kwarai fitira salima tana tafiya ne akan a bauta ma Allah shi kadai duk wanda ya bauta ma gunki to gurba cewa yayi ba bisa ga wani addini yayi ba bisa ga son rai yayi zaka tunda Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma'wahu jahannam ko ma'wahu an-nar wa makuma ce ita ce wuta zaka tunda Allah ya faɗi haka to babu shakka cewa duk wanda yayi shirka da Allah cikin mutanen da ba a koma manzanni ba wuta suka yi innallaha Allah ya haramta aljanna ga duk wanda ya shirka da Allah kabe da yanzu cikin hadisai da yawa wannan matsala ce ta sabani tsakanin malamai juye da kan rinjayar da gefe daya dole sai ka yarda cewa akwai malamai da yawa a wani gefen da ba gefen da ka rinjayar ba da ka wasu malamai suna ganin duk wanda yanzu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul fatra ba a tabbatar mai wuce ko aljanna domin ba aiko mai manzo ba su kuma su malamai suna ganin a'a lalle duk wanda ya shirka da Allah ya bauta ma gunki domin addinin annabi Ibrahim ya basu akan tauhidi ne mutanen Makka annabi Ibrahim da annabi Isma'il sun basu akan tauhidi ne haka duk wanda aka samu ya bauta ma gunki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wanda ya fara bautar gumaka yana jan gumakan cikin wuta kuma ya zo ne a wannan Amr bin Lu'ay ya zo ne kuma a wannan lokacin da fatara kuma annabi ya ce ya gan shi yana jan gunkin da ya kawo a cikin wuta haka wannan matsala ce mai tsananin kwarai da gaske kun ba matsala ce da wanda ya ce ahlul fatara ba za a azabtar da su ba ahlus sunna ba ne wanda kowane gefe akwai ahlus sunna cikin manya-manyan malamai magabata wanda wani ya tafi akan ahlul fatara ba za a azabtar da su ba wani ya tafi akan ahlul fatara wanda ya shirka cikinsu za a azabtar da su Allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika domin kai gargadi ga wasu mutane da kafin kai wani mai gargadi bai zo musu ba la'allahum yahtaduna koda za su samu koda za su samu su shari'a sai Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
طيب الله شيء الله الذي خلق السماوات والأرض الله شين والنند يحمل تسع ميدة السي وما بينهما هذا عند أكان تسع ميدة السي في ستة أيام كم فانا شدة Allah nan ne wanda in ya gara mace ma abu ya ce mai kun fa ya kunu amma sai ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida saboda hikimomi da wasu malamai sun ambace su wasu kuma Allah ɗaya san su cikin su domin ya koya ma bayi ne ƙara lamurra idan Allah ya halicci sama da ƙasa cikin kwana shida to kai kanka kana buƙatar ka ƙara lamurranka cikin kwanaki cikin shekaru ka san cewa zaka yi kaza ka ƙara lamurranka domin kuma ya gaya musu abin da suke iya fahimta ya gaya musu abin da suke iya fahimta a ce an halitta sama da ƙasa cikin kwana shida zai yi kuma da wasu hikimomi da Allah shi kaɗai ya san su kwanan shida suna fara daga Lahadi ne su ƙare zuwa ran Juma'a ran Asabar ne Allah tabaraka wa ta'ala bai yi halitta komai ba Yahudawa suka ɗauke ta a ranar hutu cewa rannan Allah ya huta sai Allah ya ce wa ma masana min lugo ai wahala baka same mu ba wato da muka ci sama da ƙasa a cikin kwana shida khalaqa samawati wal arda sai Allah ya musu rabbi wannan shine asalin hutun da Yahuda ke yi Asabar yanzu muna hutu Asabar da Lahadi domin Yahuda daga sare sun ci ƙarfin mu Asabar hutu ne na Yahudawa suna hutawa ne ga Asabar domin sun ce rannan Allah adda ya aiki mutum da ya halitta sama da ƙasa da abin da tsakanin su daga Asabar zuwa Juma'a Juma'a na ƙarshe da aka halitta su shine dan Adam an halitta ran Juma'a don haka sai suka ce Allah ya huta ran Asabar sai ya ce walaqad khalaqna as-samawati والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغو مو هلتي سمي دك ساي ابين دا تكانن cikin kwana shida wa mama sana min logo wahala bata same mu ba bane a ce mun huta zaka sai Allah ya ce fi ttati ayami cikin kwana shida in mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al arshi wannan cewa da ya halatti sammai da kasai da abin da tsakanin cikin kwana shida wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa akan baitancin wani hadisi da Imam Muslim ya fitowa cikin sahihi ne Imam Muslim ya fitar shi yake cewa khalaqallahu turbata yawm as-sabt Allah ya halicci kasa ran Asabar wal jibala yawm al-ahad Allah ya halicci duwatsu ran Lahadi wash shajara yawm al-ithnain Allah ya halicci bishiyoyi ranar Litinin wal makruha yawm as-sulasa Allah ya halicci abubuwan kyama ranar Talata والنور يوم الأربعاء الله يهلك حسكيران الأربعاء والجواب يوم الخميس الله يهلك دبو بيران الخميس وآدم يوم الجمعة أنها يهلك النبي آدم يوم الجمعة وانا حديث يانون تشوى أن يأيتي دكا نمقوانا كين يانون تشوى أن يأيتي دا رأسبا هزوى ران الجمعة ذاك يانون كين نمقوانا بفاي ذاك دا وانا مالا ميدا يواسكا بأفاشي cikin su akwai Imam al-Bukhari ibn Tamiya sai akwai wanda suka fi Muslim ilmi cikin su kamar Imam al-Bukhari kamar Ali ibn al-Madini kamar Yahya ibn Ma'in wayannan duk gaban Muslim suke mallamai ne manya-manya ne wanda sun nuna cewa wannan hadisin kuskure ne wannan hadisin bai inganta ba saboda me saboda matanne ya saba ma ayat Qur'ani ga Allah ya ce halin su fa mai da kasai kwana shida shi kuma ya kidan ya Allah ya halicci kasa asaba ya halicci kaza fa aka wurin Juma'a sai kasance hadisi ya nuna rana bakwai kenan kowace rana an yi aiki nushi Imam al-Bukhari da ya kashi kuskurentar da wannan hadisin sai ya ce wannan hadisin Abu Huraira ya rawaito shi daga Ka'ab al-Ahbar daga cikin Isra'iliyat ne isnadi ne hadisi wanda isnadi ne lafiya kai lau amma matani ne Abu Huraira ya rawaito shi ne a riwaya mafi inganci daga Ka'ab al-Ahbar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an samu na rawi ya juya shine yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam su imam al-bayhaqi da sauransu da daraqudni duk suna cikin hadisin da imam daraqudni yayi intiqadi ga imam muslim cewa ya fitar da wannan hadisin da bai cincinta a ce ya fitar da wannan hadisin ba domin ya faɗa cewa Allah ya aike asabar Allah ya aike a dukkan kwanakin guda bakwai kuma abin da yazo cikin ayatul qur'ani Allah ya yi aiki ne a kwanaki guda shidda thumma stawa 'alal 'arshi sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi kun ga can yace tanzilul kitabi littafin ya sauko daga wajen Allah dina ne siffar uluwi cewa Allah yana sama do Allah ta shigo da Qur'ani ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka qul nazala bihi ruhul amin wato duk an sauko da Qur'ani ne daga sama dina ne cewa Allah yana da siffa ta daukaka Allah yana da siffa ta daukaka ta daidaita akan al'arshi nan ga ya ce bayan halarci sammai da kasai cikin kwana shidda abin da tsakanin su sun mustawa ala al'arshi sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi ma lakum min dunihi min waliy ba ku da wani mashibinci koma bayan Allah wala shafi'in ba ku da wani mai ceto koma bayan Allah afala tatazakkaruna shi yanzu ba za ku tunu ba ba za ku fada ku ba ku gane hakan ku gane wanda halarci sammai da kasai da abin da tsakanin su cikin kwana shidda sannan yadda ya ce akan al'arshi cewa ba ku da wani koma baya ne mai yi muku ceto ba ku da wani koma baya ne majibinci kun ce kun riƙe gumaka domin su yi muku ceto ne kuma ceton ba a yi sai da izini ne ceton kuma ba a yi sai da yadda ta yi don haka ya kamata a ce kun faɗa ku kullura sai Allah ce yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi lakin jabbirul amra Allah shike juya lamari shike yin yadda ya ga dama ga lamari shike halitta komai yake juya shike tadbirin lamari ya ba wannan arziki ya ba wannan haihuwa ya ba wannan lafiya ya aishe ma wannan duk wani abu da yake aukuwa shike tadbirin lamari wani lokaci ai lokacin sanyi ya ja ya sanyi ya zo da lokacin zafi wani lokaci ayi yini ya ko wani lokaci ayi dare wani lokaci ayi damina wani lokaci ayi rani wani lokaci ayi zafi wani lokaci ayi sanyi shine yudabbirul amra Allah shike jujjuya lamari yadda ya ga dama minas sama'i ila al-ardi daga sama zuwa ƙasa wato mala'iku suke saukowa da lamari su ce su sauko su ba wannan haihuwa su sauko su busa ma wannan rai yana cikin mahaifiya ce sauko su kora wani girgije zuwa inda zai kai ruwa su kora wani iska zuwa inda ake so ya tafi su ba wani arziki su anshe ma wani arziki duk da yadda Allah su anshe ran wani su busa ma wani rai duk da yadda Allah shine yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi Allah shike jujjuya lamari daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan lamari ya koma ɗagawa zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun a cikin wani yini wanda gurgurdun wannan yini shine alf sanatin shekara dubu mimma ta'uduna daga abinda kuke kidan yawa wannan wani yini ne a haka kana miqdaruhu alf sanatin dan wannan yinin daidai yake da miqdarin shekara dubu mimma ta'udun da wannan yinin da tun cikin sosul mi'raj Allah ka cewa ta'udul mala'ikatu waruhu ilayhi وَإِنَّ يَوْمًا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا daidai kake ka kai ƙarshen ayar ashe kaga ta'arujul mala'ikatu war ruhu mala'iku da mala'ika jibril suna tsagawa zuwa ga Allah ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ayinin da gwagwadon shi ya kasance shekara 50,000 nan kuma Allah ya ce shekara 1,000 da haka wasu malamai suka ce kamar Abdullahi bin Abbas ko kullum mari yace bai sani ba Allah ɗaya sai da ke nufi da wayannan Imam al-Qurtubi yace sa'ala Abdullahi bin Fayyuz al-Dailami Abdullahi bin Abbas an hadhihi al-aya wa an qawlihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Abdullahi bin Fayyuz al-Dailami ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya tambayi Abdullahi bin Abbas yace wannan ayar da ke cikin suratul sajda da waccan da ke cewa kana miqdaruhu 50 alf sana menene bambanci tsakanin su faqala sai Abdullahi bin Abbas yace ayyamun samaha subhanahu wasu yini kune da Allah mai tsaki ya ambace su ma a jirimahiya ban sanya suke ba fa akram an aqula fiha ma la a'lamu ina kiyamar in fadi abin da ban sani ba thumma ila anha sa'id ibn al-musayyib sanata tambayi sa'id ibn al-musayyib akan wayannan kwanakin aka ce wanne ne alfi sana wanne ne ka 50 alfi sana fa kada sai ce la ajri yace ban sani ba fa akhbartu sai shi Abdullahi bin Fayyuz al-Dailami sai ce sai bashi labari bi qawli bin Abbas nace na tambayi Abdullahi bin Abbas yace shi ma bai sani ba fa qala ibn al-Musayyib sai Abdullahi bin Musayyib sai ibn Musayyib yace ne sai ga wanda ya tambaya yace ha ibn Abbas li taqa an yaqula fiha wa huwa alamu minni yace ga Abdullahi bin Abbas da ji tsoron yayi magana game da waɗannan yini kum kuma shi ya fi ni sani to ina gani in yi magana zaka wasu malamai haka suka ce ba san waɗanne yini bane Allah ke nufi daga baya an samu riwaya an tambayi Abdullahi bin Abbas shi ma sai ya ansa ya bada ansa zaka zai yiwu wasu malamai suka ce to zai yiwu wannan tafsiri na Abdullahi bin Abbas ne suka ce waɗannan tafsirin kamar da Muhammad Amin Shakiri yake cewa yace suna da fuskoki guda biyu yadda za a fassara su yace al-awwal fuska ta farko ma akhrajahu ibn abi hatim abinda ibn abi hatim ya ruwaito min tariq isma'a an ikrima an ibn abbas daga isma'a da ikrima daga abdullah bin abbas sai yaji abdullah bin abbas zaka tambaye daga farko yace bai sani ba to zai daga baya Allah ya buda mai sai ya bada fatawa sai yace anna yawmal alfi fi suratul hajj yawm alf sana da Allah ya faɗi cikin suratul hajj wanne ne kenan Allah yace wanda ka kawo da zo wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna yace wannan na suratul hajji huwa ahadul ayami sita allazi khalaqa Allahu fiha samawati wal ard sai daga cikin kwanakin nan ne shiddar da Allah ya halitta sama da ƙasa kamar wannan yinin kenan da Allah ya gaya muna nan yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'udu ilayhi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun shine wancan Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin sai kasance cikin waɗannan yini kun da Allah ya halicci sammai da ƙasai da abin da tsakanin cikin wata shidda waɗannan yini kun su ne yini ɗaya kamar shekara 1,000 yake yace fi suratul hajj wa huwa ahadul ayami sana shi ɗaya daga cikin shekaru ne na yini yukune na shekara allati khalaqa Allahu fiha as-samawati wal ardha wanda Allah ya halicci sammai da ƙasai a cike wa yawmu alfin fi suwati sajda shi kuma wannan na cikin suwatu sajda huwa miqdaru sayril amri wa urujihi ilayhi tayyib na cikin suwatu alhajj na halitta kamar da kasai ne wannan kuma na yini kunda suke mala'iku ke daga da lamari zuwa ga Allah ne wa yawmul 50 yini kuma na 50 alf na cikin suwatu mi'raj huwa yawmul qiyama wannan sai kasance shine yawmul ranar alqiyama الوجه الثاني بكتابي ان المراد بجميعها يوم القيامه شو ابين da ake nuna dukkanin wannan alf sanatin da 50 alf sanatin ranar alqiyama ne wa an ikhtilafa cewa tsakanin su bi itibari halin mu'mini wal kafir ya shababban da halin mu'mini da kafiri wa yadullu li hada alwajh qawluhu ta'ala abin da ke nuni akan haka cewa da Allah yayi fazalika yawma idin yawmun asir cewa zai kasance yanayi wannan yini ne mai tsanani alal kafiri da ghayru yasir ga kafirai zai kasance yini ne wanda ba zai sauki ba don haka sai kasance kafirai su ne suke ganin yini guda matsayin shekara 1,000 a wannan yini amma su muminai za su gane ma kamar rabin yini kamar yini kamar ba ai komai ba kamar da Allah ya gaya muna a cikin suratul nur yake cewa su muminai za kafin rabin yini khairun inda rabbika wa ahsanu maqila muminai su suka fi kyawun baccin rana a wannan yini maqila ana yin qaila ashabu jannati yawma idin khairun mustaqarran
wa ahsanu
maqila ashabu jannati yawma idin an aljanna wannan yini khairun mustaqarran wa ahsanu maqila khairun mustaqarrun yace mustaqarrun maqarran mustaqarran su suka fi matabbata wa ahsanu maqila kuma su suka fi baccin rana mai dadi sai kasance cewa kafin yini ya kare an ga ayi musu hisabi an ga ayi musu hisabi kuma hisabi har ya kare shine mudabbirul amri minas sama'i ila al-ardi zaka yana juya lamari daga sama zuwa kasa thumma ya'ruju ilayhi sannan lamarin ya koma dagawa zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu al-fasanatin da wani yini wanda kwatankwacin wannan yini kamar shekara dubu ne mimma ta'udduna na abinda kuke kidan yawa yinin da lamari ke dagawa zuwa ga Allah zalika alimul ghaibi wannan shine Allah masanin abinda ya faku wa shahadati da abinda ya bayyanu al-azizu Allah shine mabuwayi ar-rahim sannan Allah shine mai tausayi Allah shine mai rahama allazi ahsana kulli shay'in
allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin
allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu Allah shine wanda ya kyautata halitta komai yayi isqanin halitta komai ya kyautata halitta komai wa bada'a khalqal insani Allah ya tsagi halitta dan adam shine annabi adam min tsin Allah ya halice shi daga laka annabi adam an kage halitta sai daga laka kuma ja'ala naslahu sannan Allah ya sanya jikokin annabi adam min sulalatin min ma'in manin daga zuri'a ta ruwa wanda yake kaskasacce shine maniyi kenan kuma sawahu kaga kuma nan bata koma bata zanta alatar kidi ɗaya bayan ɗaya ba kuma sawahu ya koma ga annabi adam sannan Allah ya daidaita annabi adam wa nafakha fihi min ruhihi sai busa mai daga ruhin shi daga rayuwar shi kaga sai da aka yi bushi daga rayuwa sannan aka halicci ƴaƴan annabi adam min ma'in mahin don haka summa nan bata zo kamar akan tartibinta da take zuwa ba tana zuwa ne cewa an ce summa kaza sai da aka yi kaza aka yi kaza yanzu nan akan aida da summa ke zuwa kuma ta summa da Allah nasalahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawahu sai da aka halice shi daga maniyi sannan aka daidaita shi aka busa mai rai wanda kuma an daidaita annabi adam an busa mai rai tun kafin a halicci zuri'a sai da aka halice su daga maniyi wa ja'ala lakum sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara Allah ya sanya muku gani wal afidata Allah ya sanya muku zukata qalilan ma tashkurun ɗan kaɗan cikin ku suke godewa da irin wannan ni'ima da aka yi kamar da wadancan surorin suka gabata suna kiran muminai zuwa ga godiya ita ma wannan sura tana kiran muminai zuwa su gode qalilan ma tashkurun ɗan kaɗan cikin ku ke godewa ko qalilan ma tashkurun wasu malamai suka ce godiyar da kuke yi a kaɗance ba ku ji ba wannan abin da Allah ya yi muku na halittar kakanku annabi adam da halittar ku ce da aka halicce ku da daidaita ku da busa muku rayuwa da aka yi ku yi godiya mai kyawu bal ma wa'inda ba su godewa masu butulcewa ciki yadda suke cewa wa qalu ai ba balanna fil ardi
بل هم بلقاء ربهم كافرون
ta'ala ce wa qalu a idha dhalalna fil ardi suka ce yanzu idan muka tuddige a cikin kasa muka fashe a cikin kasa balla tana da ma'anar abu ya lalace ne aka sa gishiri cikin ruwa yan narke sai ce ballal milku fil ma'i watan ya fashe ya narke ya tafi haka suka ce idan muka narke idha dhalalna fil ardi idan muka narke a cikin kasa a inna la fi khalqin jadid za a koma tadamu a wata sabuwar halitta balhum bi liqa'i rabbihim kafiruna Allah yake bari wannan magana su sun butulce da haƙuri ubangijin su wanda ya alice su daga farko ya alice baban su annabi adamu ya daidaita shi ya busa mai rai sannan ya alice su daga ruwa na mani kun ga wannan sura kamar surorin da suka wuce musurorin makka duk da abin da suke kira su mutanen makka su mushrikan makka su yi imani da alba'su ba'da al-maut cewa za a tada mutane bayan sun mutu cewa tafuwa bayan mutuwa gaskiya ce sai Allah ya ce mai kulle tawaffaku malakul maut alladhi
yusalli alaykum ma rabbuna
illa alladhi ukhtilakum kullu ila rabbikum turja'un sai Allah ya ce kulle tawaffaku malakul maut alladhi yusalli alaykum kace musu akwai mala'ikin mutuwar da aka wakkala shi gare ku da an ka tsora mai alhakin fitowa da rayuwar ku to wannan mala'ikin mutuwar shi zai karɓar rayuwar ku allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una sannan zuwa ga ubangijin ku za ku sake dawowa malakul maut wannan shine suna wanda ya tabbata a cikin qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai azra'il ko izra'il da ainun da fata ko da kasra wannan yazo a cikin isra'iliyat kuma yazo daga cikin asar wasu bangannin wasu sahabbai da tabi'ai abinda yazo na kira ne da hakan a cikin hadisai ingantattu da inganta ba maka abinda yake shine mala'ikin mutuwa wanda yake shi yake karbar rai kulli tawaffakum malakul maut kace mala'ikin mutuwa allazi wukila bikum wanda an ka wakkala muku cewa ya karbi ranku ya tawaffakum shike karbar ranku thumma ila rabbikum turja'un sana zuwa ga ubangijin ku ne za ku dawo a yi muku hisabi wanda ya yi daidai ya ga daidai wanda ya yi saɓanin haka ya haɗu da fushin Allah Allah ya sa muna cikin waɗanda suka yi daidai waɗanda za a awa hisabi mai sauƙi kuma a ba su aljanna a nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa. No? Eh, malah ta ce a tashi a yawo ta an samu marayu hakin su. Sa wa'in za su tashi.
Yang kedua adalah mereka yang berpakaian tana ba shi wahala? Na farko dai take yi haƙuri da yanayin da ka samu kanka ciki wata ran haka yanayin yake tasowa ko wani ya taso bai da mahaifa wani ya taso bai da mahaifi wani ya taso bai da mahaifiya wani ya taso suna da rai ba su tare haka yanayin rayuwa yake da ka samu kanka abin da ke ba ka shawara ka yi haƙuri wannan yanayin wucewa zai yi kai ma za ka zama mahaifi sannan ka ma za su zama mahaifa insha Allah za a wuce wuri sannan mahaifinku kana so ya mai da mahaifiyarka shawarar da nake ba ka samu wanda suka san shi ba dole bane kuna ba shawara a nan yanzu yana saurayin tafsirin ko kuma zai san da shi ake za ka samu wanda suka san shi ka je ka aika su ba shi haƙuri sai a yi sulhu Allah ya ce wa sulhu khair Allah ya daidaita tsakanin su wallahu ta'ala
wannan ne ya ba da shi kuma da
ai kai ba kai za ka sa wandon ba za ka auna su tsawon wandon su ka yi musu su ya kamata su san kuhe abin su za ka in ka yi musu tsawon shi yadda ya kamata ba su abu san kuhe ba su a ciki amma dai wannan laifi ba ya hawa a kanka insha Allah wallahu ta'ala a'lam
wani
babban shawara da ke ba ka bai sai ka gama gina gidanka wannan shi ne babban shawara in ka je ka ɗauki gidan haya yanzu yanayin da za ka shiga zai fi wanda kake ciki yanzu wahalar da aka gaba zai yi tafi maka ta yanzu amma ni Allah ya ce falista a cikin labina la ya ji duna ni ka an hata yi wuli ya hun Allahu min fawulani wa'anda ba su yi da adin ƙaure su kame har Allah ya wadata su daga falalatai za ka ka kame ka yi haƙuri har ka iya gina gidanka matan matsalar aure shi ne idan matsalar aure nake nufi wanda ya samu kai ne yana samu kaɗan kaɗan gare ya bari sai ya ɗan tanada sannan ya fuskanci cewa ya yi aure gaskiya lamari ne lamari shi ne in ka fuskanci cewa ka yi aure mata ta shigo ta fara haifan maka 'ya'ya da sauransu to baka shirya ba zuciyarka ba ta da tawakkulin ƙwarai za ka iya samun matsala amma ɗaukar sababi Allah shi ke arzikawa amma ka ɗauki sababi ya kasance ka samu sana'a kai mai ƙwari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a bawa ne aure ya ce amma mu'awiyatu fasulukun la mala lahu saboda da kuɗi ake sanya wala tusufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman da kuɗi ake tsayuwa tsayuwa ta rayuwa tsayuwa ta tsaye da gida don haka gare ka lallaba ka ɗan yi haƙuri na wani lokaci da Allah ya ce ka kame har Allah ya wadatar da kai to ka ɗan kame haƙƙi da gidanka haka in ka ɗi da gidanka tunda ka ce sai a hankali kake babu magana kuɗin haya saboda shi mai kuɗin haya ba zai yarda da ka gaya mai magana da ba ta dace ba sannan matar kila in ka auro ta da yawansu suna fita in babu abin shefani kaga ka kamo ta ka sa gurin ka zuwa ka koma ya danta yake ka ce sai ka koma kamo ta ko ka kamo wata kaga aikin wahala ne gare ka za ka bari sai ka dan ƙara shiryawa ka dan wannan abin da kake ji yanzu ka yi haƙuri ka yi azumi ka roƙi Allah insha Allah komai zai tafi daidai muna roƙo Allah ya sauwaƙe maka da kai da duk wanda ke buƙatar aure wallahu ta'ala a'lam yayin da aka rasu aka ban ma kuɗi idan suna da kuɗi cikin gadon su za a fi son musu zakka sun fi zakka ana fidda ita daga cikin mutum yake fitowa daga cikin dukiya kai amma idan ba su da ita na da sai ka fitar musu me yasa haka za mu zo mu magana zakka sosai ɗaya ba da daɗewa ba yau muna azumi na 22 ko insha Allah na azumi 24 za mu tsaya za mu yi bayani game da zakatul fitr. Dalili ko domin wannan karatu ana sa shi a wasu gidajen talabijin kwana biyu bayan an zaka lokacin ya kai kenan kwana 26. Ai, zakatul fitr za ta fitowa daga dukiyarsu. Za mu zo mu faɗi misalinta, in kana da abinci, suna da abincin da za su ci, wannan yi ne abincin sallah, to duk abin da ya rage ciki ne za a fi da zakatul fitr. Wallahu ta'ala a'lam. Ya danganta daga wani irin banki ne. Idan bankin musulunci ne wanda zaka ci bashi da zai baka kaya ba kuɗi ba, wannan ya halatta. Ko bashin banki ne, ko bashin wani ne wanda ba banki ba, ko da ya ƙara maka me sura kai, sai ka je ka ce gida kake so ka sayi, ina gidan gaya nawa gidan yake, banki ya je da gida ya ce maka miliyan 5 yake, sai banki ya yi ciniki da mai gidan ya ban mai shi miliyan 5, sai banki ya zo ce maka to zai san maka shi ya dinga cewa cikin albashi kama miliyan 6 za ka bashi, wannan ya halatta. Sai ka dinga bashi miliyan, ka bar ka bashi da 200,000 ko 300,000 har ka biya gidanka miliyan 6. Amma ka je banki a baka bashi miliyan 6, a baka bashi miliyan 5, a ce za ka biya miliyan 6, ka zo ka sai gidan, baya halatta. Mai bambanci tsakaninsu, wacce kuɗi aka baka aka ce ka mai da kuɗi, wannan baya halatta. Wannan kuma wanda aka ce yana halatta, kaya aka baka aka ce ka ba da kuɗi, wannan yana halatta. Shi babu riba tsakanin gida da kuɗi. Shi banki ku ce suwa ta farko da baku, shi bankin gida ya sai ma na miliyan 5, sai ce kai miliyan 6 za ka biya ne. Banki bai baka kuɗi ba, ni ya baka kaya ya baka. To ana iya fitar maka gidan miliyan 5, ana iya fitar maka 6, ana iya fitar maka 10, ana iya fitar maka yau kamar mota ce. Wani zai zo ya samu mota ya ce miliyan 2 ya saita, wani ya ce shi miliyan 1 da rabi ma ya saita, wani ya ce shi miliyan 2,000 ya saita. Wannan duk babu iskali, ba a cewa lallai cikinsu wani ya ci haramu. Domin mota ita ana iya fishe ta ko nawa aka ga dama. Wani ya ce a wannan aboki na kake na rage ma ma, wani ya ce a shi komai ya yi tsada zai ƙara maka. Yana za ka banki ya saita maka gida miliyan 6, wanda kimar gidan a kasuwa miliyan 5 take, kai ka biya shi miliyan 6, wannan babu riba cike. Amma banki ya kwaso miliyan 6 ya baka, kai ka je ka sai gidan miliyan 5, to ka biya banki ya ɗauko miliyan 5 ya baka, ka zo ka biya shi miliyan 6, to wannan akwai riba cike wanda yake baya halatta. Baka masu amfani da bankunan musulunci wanda agent ɗin su tsoron Allah, yadda ake yanzu shi ne sai a ce ka je ka karɓi bulo, ko ka je ka karɓi tayan, ko ka je ka karɓi kayan gini na miliyan 5, sai ka zo ka ce mini kayan gini don Allah ya baka miliyan 4 da yanzu ke kuɗin kake su. In ya baka ya ci amana kuma ya taimaka a yi riba, banki ya yi ƙoƙarin da yake yi kada a yi riba, sai kuma wannan agent ɗin ya haddasa riba, don haka baya halatta. Ku masu yin haka nan, su yin haka nan baya halatta, sannan su masu ƴan kasuwar baya halatta. Wallahu ta'ala. Baya halatta agent ya bashi riba ce ya ci, shi ma agent riba ya ci abin da zai cewa ya bashi. Ya halatta, sun sani suna da ilimi, suna da fahimta ga yadda ya kamata a raba ruwa, da zai ci kaza abu ne mai sauƙin rabo, yana halatta su raba. Ba dole bane sai an je wajen alƙali ko an je wajen malami. Fa'idar zuwa wajen alƙali shi ne ana tsammani ya yi musu adalci, na ɗaya kenan. Na biyu, wani ba zai taso ya ce ba ga yadda aka yi ba an cutai, kwata-kwata aka yi nisa abin a ƙasa, aka bayyana musu da abin da kowa ya samu, da kai shi wajen malami. Duk kai wa kotu ya fi, domin kotu ita yanke hukunci take a tabbatar da ko wani ya so ya zalunci a hana shi. Amma in suna da fahimtar juna, yanzu mutum ne ya rasu ya bar mata tai da 'ya'ya guda biyu, kaga duk wasu ɗaya yara biyu ne, suna da fahimtar juna, ba buƙatar sai an je kotu. Kawai an ga an raba an san ga abin da baban mu ya bari, wani kaza wani kaza, mahaifiyar mu kaza, kar babu iskari. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya ji kanki. Wanda aka yawo ta yanzu insha Allah. Ya kamata a faɗi duka abin da aka samu, ko babu shi ko sai gobe. Okay. Ai, tun daga wannan haɗa shi zai yi wahala. Okay, to yayi daidai. Yayi daidai. Yayi daidai insha Allah. Usmani Allah mu bi tumdika shaida Allah la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala.